يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدى ساكي كسنشوة تاردكو أتكواني شرنا فتوين رحمة شرنا كمباكو داما دومن أيكو دي تنبريونكو واتندا سكشاتي أديني درايوة كما أنا إيا أيكو دي واتندا تنبريوني لتكن لمبو بمويانا سفري تكو سفري biyar 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 hudu 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 daya uku da kuma sifiri daya bakwai bakwai takwas shida hudu hudu biyu sai kuma sifiri bakwai sifiri uku shida sifiri hudu daya hudu biyar biyar ko kuma dai ta kan adireshin email na fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin fatoyin rahma da ke dandalin sada zumunta na Facebook. To kamar kowane lokaci a yau ma ga mu tare da shehu malamin namu Dr. Sheikh Muhammad San Umari Jalemo, babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta Jami'ar Bayero da ke nan Kano, wanda kuma shine yake amsa waɗannan tambayoyi naku. Ni kuma sunana Anas Idris Hassan wanda nake kasancewa tare da ku a cikin wannan shiri. Sai ku biyo mu akarmakallah barka da zuwa.
Assalamu alaikum.
To kai tsaye zamu je ga malam domin gabatar da shimfiɗa a cikin wannan shiri, kuma muna fatan dai tambayoyin da za a yi ko za su kasance masu ma'ana waɗanda za su amfanar da wanda ya tambayar da kuma waɗanda suka saurari amsar tambayar daga malam. Akarmakallah, bismillah.
Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahabatihi ajma'in. A bayan haka ƴan uwa masu sauraron mu a wannan lokaci, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Har kullun masu faɗakarwa suna faɗakarwa, kullun masu tunatarwa suna tunatarwa, masu wa'azi suna wa'azi, masu karantarwa suna karantarwa, masu nasiha suna nasiha, ba ƙaƙƙautawa, ba dare ba rana, a lokuta daban-daban, a gurare daban-daban, a masallatai, a kasuwanni, a gurin tarurruka, a gurin karantarwa, matsayi daban-daban. Amma kullum kuma zukata na ƙara bushewa, hankula na ƙara gushewa, ɗan adam yana ƙara sukwana zuwa ga inda yake da haɗari, wurin da yake halaka sani ba tare da yana waiwayo baya ba. Ana yin kira amma ba kowa yake jin kiran ba, ana faɗakarwar amma ba kowa yake jin faɗakarwar ba. Wani yana ji yana toshe kunnensa, wani yana ƙara nisa daga inda ake yin kiran, wani ma yana faɗa da masu kira. Wannan shine halin da al'umma ta tsinci kanta a yau. Dukkan wasu hanyoyi na yanke uzuri Ubangiji Subhanahu wataala ya samar da ɗan adam su, tunda ya halicce ka ya baka ji da gani da hankali, kana ji kana gani kana fahimta, to ya gama yanke maka hanzari, baka da ikon ka zo ka ce ya Allah Subhanahu wataala ni ban fahimci abin da kake faɗa mun aka faɗa mun ba. An faɗa maka amma baka tsaya ka fahimta ba, bare kai aiki da abin da baka ma yadda ba. Shi yasa ƴan wuta lokacin da suka tsinci kansu a wuta, mala'iku suna musu, wato suna musu faɗa, alam ya'tikum nadhir qalu bala qad ja'ana nadhir fakazzabna wa qulna ma nazzala Allahu min shay in antum illa fi dhalalin mubin وقالوا لو كنا نسمع او نعقل ما كنا في اصحاب السعير فاعترفوا بذنبهم فسحقا لاصحاب السعير ملائكه استي الم ياتيكم نذير اشيكو مي غرغدي بي زو مكو با باي مكو عزيمه با غيا مكو غسكيا با هر كوكاي سكي كوكا تسنجي كانكو ا cikin wannan hali da kakkada kai cikin wannan azaba haru bala suka ce eh mai gargadi ya zo mana farja ana nazir lalle mai gargadi ya zo mana fakazzabna amma sai muka ƙaryata qulna ma nazzala Allahu min shay muka ce Allah ma bai saukar da wani abu ba duk abin da kuke faɗa kawai ku kuke shi kuna faɗa da sunan addini dan ku jefa mu cikin wata takuruwa ku hana mu abin da muke yi ku hana mu jin dadin mu ku kawo mana rarrabuwar kai in antum illa fi dalalin mubin muka ce kuna cikin bata kawai bayyananne ko mala'iku suka ce musu kuna cikin bata bayyananne suka ce law kunna nasma'u aw na'qilu da mun kasance muna ji ko muna fahimta ma kunna fi ashabis sa'ir da ba mu kasance cikin yan wuta ba me suke nufi da muna ji ko muna fahimta muna hankalta Allah ya ba su kunnuwa da suke ji da su amma jin ba na fahimta bane suna jin sauti ne kawai sallu alladhina kafaru ka mathalul ladhina yanqu bima la yasma'u illa du'a wa nida'a kawai dai suna ji ana fadar magana amma ba sa fahimtar ta don haka ubangiji subhanahu wataala ya ba su kunne amma ba su amfani da abinda Allah ya ba su wani wannan ala din ta hanyar su ji ji na fahimta shi yasa suka ce law kunna nasma'u amma ji irin wannan da kaje sauti ka ji miliya ai kowa Allah subhanahu wataala in dai ba kurma bane yana ji Allah ya ba shi wannan sannan suka ce auna aqilu ko muna fahimta Allah ya ba su hankali Allah ya ba su hankali sai dai hankalin ba sa aiki da shi abinda ake gaya musu ba sa tsayawa su kula su yi tunani a kansa har su fahimce shi shi yasa ubangiji subhanahu wataala ya ce lahum qulubun la yafqahuna biha walahum adhan walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhan la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun Allah yace suna da zukata amma ba sa fahimtar komai da zukata wato Allah ya ba su abinda za su yi fahimtar da shi amma ba sa fahimta sannan kuma suna da idanuwa amma ba sa ganin gaskiyar su bita ga idanuwa dara-dara suna gani amma kuma gaskiya ce ba sa gani da su sannan suna da kunnuwa ga su falafalan kunnuwa amma ba sa jin gaskiya su dauka lahum azaru la yasma'una biha Allah ce ulaika kal an'am waɗannan kamar dabbobi suke kai ka san dabba ba ta fahimtar ana kiranta ba ta fahimtar tsawa ba ta fahimtar haka suke balhum azal Allah ce kai sun fi dabba ma bacewa saboda ita dabba da mun can ubangiji subhanahu wataala bai yi mata guzurin waɗannan abubuwa ba irin yadda yayi wa dan adam guzurin su kuma dabba takan san abin da yake amfanar ta takan san abin da yake cutar da ita haka inda zaka aje abinci kala biyu da wanda ta san abincin ta ne da wanda ta san ba abincin ta bane za ta ci abin da yake abincin ta ne amma abin da ba cin ta ba ta kai kanta gurin sa ba saboda ka iya abin da ubangiji subhanahu wataala ya ba ta gurgure da ta bayyaze abin da take da bukata da wanda ba ta da bukata tana aiki da wannan kaga ashe ita ta yi aiki da abin da ubangiji subhanahu wataala ya mata guzuri da shi amma dan adam Allah subhanahu wataala yayi masa guzuri da hankali da ji da gani والذي اخرجكم الله اخرجكم من بطون امهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والابصار والافئده وجعل لكم السمع والابصار والافئده لعلكم تشكرون الله سبحانه وتعالى yace ya fito da ku daga cikin iyayen cikunan iyayenku mata la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba amma da ƙarshe ubangiji subhanahu wataala ya sanya muku ji da gani da zukata ko kwaye wa Allah subhanahu wataala godiya ana ta hanyar ku yi aiki da waɗannan gabobi ku fahimci gaskiya ku bita ku yi wa Allah subhanahu wataala godiya akan haka ashe kaga Allah subhanahu wataala ya kashi ya kafe ya katse wa dan adam kowane uzuri don haka ubangiji subhanahu wataala ya ba mu ji da gani da hankali domin mu yi aiki da shi mu fahimci gaskiya da ake faɗa mana mu yi aiki da ita to amma ina gafala gafala rabkanwa ta hana mu mu fahimci abin da ake gaya mana shi yasa Allah ta'ala ya ce ulaika humul ghafilun waɗannan su ne gafalallu to ga duniya tana ta tafiya alkiyama tana ƙara matsowa kusa ai ko annabi sallallahu alaihi wasallam ɗaya ne daga cikin alamomin tashi alkiyama Allah annabi yana cewa bu'istu ana was-sa'a kahataini fa ashara bis-subabati wal-wusta ce an aiko ni ni da alkiyama dab da wannan wato tazarar da take tsakanin wannan ɗan yatsa da wannan ɗan yatsa haka muke wato annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo a daidai lokacin da alkiyama take matsowa iqtaraba lin nasi hisabuhum wa hum fi ghaflatin mu'ridun ce hisabun mutane ranar da za a yi musu bincike tana ƙara matsowa amma kuma su suna cikin gafala suna kawar da kai ma ya'tihim min dhikri min rabbihim muhdathin illa sama'uhu wa hum yal'abun lahiyatan qulubuhum yace babu wani abu da zai zo musu daga Allah subhanahu wata'ala ambato sabo daga Allah subhanahu wata'ala illa sama'uhu wa hum yal'abun sai sun ji shi cikin wasa ba su dauke shi da gaske ba lahiyatan qulubuhum zukatan su a gafala suke sauraka babban musiba da za ta samu na sami kai dan adam Allah ya ci ya jarrabe ka da cuta ta gafala kana tunkarar hadari amma kwata kwata baka hangoshi ubangiji subhanahu wata'ala ya sanya maka san duniya a zuciya ya sanya maka tulul amal wato dogon buri kaga mutun shekara 60 70 amma kai ka ce dan shekara 20 ne ko 25 buri a wajensa ba tunanin lahira ko ka danga shi dai kafarsa dai a duniya dai a lahirar take amma kwata kwata baya hango lahirar duniya yake hangowa yana hango abin da dan shekara 20 25 yake so yayi shi ma shi zai yi ga dan shekara 80 yana gina katafaren gida shekara nawa zai yi a duniya duka nawa ta rage masa ma yana gina katafaren gida yana shirya rayuwa babu tsoron Allah a ciki to wannan shine bala'in da Allah subhanahu wa ta'ala zai jarrabe ka da shi ka fada cikin gafala shine tulul amal alam ya'ni lil ladina amanu an takhsha qulubuhum li dhikrillah wa ma nazala min al haqq wa la yakunu kal ladina utul kitaba min qablu fa tala alayhim al amad fa qasat qulubuhum wa kathirun minhum fasiqun Allah ce ashe lokaci bai yi ba ga waɗanda suke masu imani zukatansu an takhsha qulubuhum li dhikrillah ambatan Allah yasa zukatansu su raurawa su tsorata su nutsu da ambatan Allah wala yakunu kal ladina utul kitaba min qabl kada su zamo kamar waɗanda aka ba su littafi gabanin su fa tala alaihim al amad lokaci yayi tsawo tafiya tayi tafiya har suka manta abinda aka gaya musu ne fadakarwa da abin da annabawansu suka karantar da su fa qasat qulubuhum daga nan zuciyarsu ta kekashi ashe kaga idan buri yayi tsawo mutum ya rika hango duniya baya hango lahira baya ganin cewa wato kwanakinsa kaɗan ne baya jin asarar rabuwar kwanakinsa da suke da yake yi Ibn Mas'ud yana cewa abinda yafi komai tayar min da hankali abinda yafi komai tayar min da hankali yawmun taghrubu shamsuhu naqasa fihi ajali wa lam yazdad fihi amali yace ba abin mai tayar min da hankali da nake bakin ciki a kansa kamar yinin da zai fado da zai fito ranarsa za ta fito ta fadi ajalina ya ragu amma aiki na bai karu ba gashi kwanakina sun ragu amma ina duba sai ga ayyuka na alkhairi ba su karu ba mutum kowane ɗaya mai duba ya ga in ya tashi da safe zuwa faduwar rana ayyukan alkhairi nawa yake a cikin wannan yinin wanda zai ce wannan ya zuba shi a cikin asusun rasidinsa na ranar gobe kiyama in yayi yau gobe kuma ya duba ya ga me yayi jibi ya ga me yayi galibi ba wannan ne a tunaninmu ba kullum a tunaninmu idan muka fito dan kasuwa ne ya tafi kasuwa ribar nawa ya ci a ranar me ya shigo aljihunsa wanda je bai da shi wannan shine yake tunani in dan ma'aikaci ne tunaninsa wani abu zai yi ya ƙara samun cigaba a aikinsa wace sanayya ya samu wani kamun ƙafa ya samu wani kaza ya samu wani shi ne tunaninsa wani ma tunanin da yake wani irin nasara ya samu ta yadda zai karya abokan hamayyarsa ya yi galaba a kansu da gaskiya ko da ƙarya to kaga wannan duk gafala ce saboda yayin da san duniya ya riga ya tutu a cikin zuciya to yana haifar da gafala hakanan kawar da kai daga jin wa'azi da karantarwa da aiki da alkur'ani yana jawo da gafala kullum addu'a muke Allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana ƙarya ƙarya ce ka ba mu ikon kauce mata muna faɗar haka ne domin kada gafala ta riske mu Allah subhanahu wata'ala yana cewa sa'asrifu an ayati alladhina yatakabbaruna fil ardi bighairi alhaq وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا، وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا، ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. الله جزا أسرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق ولن سكيين جرمان كي أدولان كسابا بسجس كيابا ذن كود سودا قفين تر آيوين. وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها، أو أي قلي دك إلى آية ذات زوبة ذات إيماني لإتماء دك كم وانا أبو ذات سكيتو تتكين سنهات أني وذي سأسفل أكسكوما غا الله دك كم وتفل أكروا وتتناتروا لذا أي مسو مذات سازكا تنسسي لوشي suwaye ubangiji ba ubangiji ya kawar da kansu daga wannan. Wa in yaro kulla ayatin la yu'minu biha, ashe kaga ka zama mai girman kai daga sauraron gaskiya da aiki da gaskiya yana jawowa ubangiji subhanahu wataala ya tabi akan zuciyar bubawa. Kasance dukkan kuma wata aya da za ta zo masa, duk wata hujja da za a gitta masa ba za su yi tasiri ba, ba za ta sa ya koma kan gaskiya ba. Wa in yaro sabila rushdi la yattakhidhuhu sabila, duk hanyar shiriya, hanyar da za ta fice su, hanyar da za ta samu rayuwa mai kyau a duniya da lahira ba za su dauke ta hanyar bi ba. Wa in yaraw sabila ghayya yattakhidhuhu sabila, amma lokacin da suka ga hanya ta bacewa ita ce hanyar su, hanyar da za ta ja su zuwa ga shedan ta hada kawancan su da abocin su da shudan ita ce hanyar su. Allah ce me yayi ya faru zalika bi annahum kazzabu bi ayatina, ayoyin da ake gaya musu sun ƙaryata su. Wa kanu anha ghafilin, sun zama masu gafala gabarin wannan. Shi kaga gafala rabkanwa ce babban musibar da Allah subhanahu wataala zai jefa wa bawa. Kaga bawa yana rayuwa ba rayuwar dabba ta fita shi, rayuwa ce wacce yake ta sukwana yana nufar inda yake halaka ce gare shi amma baya jin kira faɗakar da shi ake baya ji. To su ne waɗannan lokacin da za su shiga cikin wuta, za su nuna cewa ba su yi aiki da sam'iyyat ba, ba su yi aiki da aqliyyat ba. Abubuwan da ake karanta musu na wahayi ayoyin Allah da hadisan Annabi sallallahu alaihi wasallam wanda su ne aka jiyo daga Allah da manzansa aka gaya musu ba su yi aiki da su ba, shi ne law kunna nasma'u, ba su tsaya sun ji wannan ba. Sana al aqliyyat, misalan da ake buga musu baka ga wani ba, baka ga wani ba yayi rayuwarsa ya tafi, me ya tsina nawa kansa, baka ga yadda wani Allah ya yi da shi ba, ga al'umma kaza irin yadda misalai da ake ta bayarwa wanda hankali zai zawo, zai ja hankali ya koma ga Allah ya nutsu ya yi tunani a cikin wannan ba su yi aiki da shi ba, shine auna aqlu. Saboda haka as-sam'iyyat ba su amfane su ba, al-aqliyyat ba su, an-naqliyyat ba su amfane su ba, al-aqliyyat ba su amfane su ba. To ne shi yasa suka samu kansu tsundum cikin lokacin da za su yi itirafi, su yi ikirari da laifinsu, su yi convention, amma convention din ba zai amfane su ba. Fa'atarafu bi dhunubihim fasuhqan li ashabis sayr, su ce eh tabbas mu masu laifi ne, amma ina wala tahina manas, lokacin yin nadama ya wuce, anan a duniya ne za ka yi nadama, nadama ta amfane ka. Amma ranar gobe kiyama mutum yace yana nadama, ya hasrata ala ma farattu fi jambillah, yace ya kai kyona ya nadama ta akan abinda nayi sai sakaci da shi cikin sha'anin Allah. To wannan nadama ba za ta amfani mutum ba, ranar da wannan nadama ba za ta amfani mutum ba, rana ce take tafi komai tsanani ga dan adam. Duk sanda za ka yi nadama ka gyara, to wannan nadama ce mai amfani, za ta saka dawo ka gyara laifinka. Amma in nadama ce wacce za ka yi ta lokacin da nadama ba za ta amfane ka ba, to wannan nadama ba ta da wani amfani illa ta kara maka azaba bisa azabarka. Ayyukan duk da kai su zama hasaratin alaihim, su zama nadama gare su, wa mahum bi kharijina minan nar, Allah ka tsare mu.
To amin summa amin, mallan Allah ya saka da alkhairi. Tambayar mu ta farko a yau ta fito ne daga Rakiya Aminu, take cewa shin wajibi ne ga mace idan ta gama al'ada za ta yi wanka sai ta tsefe kanta?
Bisa magana mafi rinjaye ba wajibi bane, in ta tsefe saboda tana da gashi sosai, domin ruwa ya isa usulu shar can kasan gashin nata, in mai gashi ce sosai irin gashin Larabawa, in ta tsefe mustahabbi ne. Amma dan bata tsefe ba a cewa wankanta bai yi ba, matukar dai ruwan ya je abin nan. Wannan shi ne ra'ayin jumhur, da Imam Ahmad yana ganin cewa za ta wajibi ne ta tsefe, amma ba shi ne rajihi ba.
to sai sakon Safiyanu Musa Mustafa Bari yake cewa yanayin malam fata alkhairi kuma tambayar sa ita ce akwai manyan motoci da suke amfani da giya wanda ake sha wai menene hukuncin sayan giyar domin amfani
a mota haramun ne a sayar da giya ko a sayi giya ko a yi aikin giya ko a yi dakon giya duk Annabi sallallahu alaihi wasallam ya haramta ya ce Allah ya la'anci wanda duk yayi sayi giya da wanda ya sayar da ita da wanda ya aikin ta da wanda ya tatsa ita da wanda ya yi dakon ta da wanda aka yi dakon ta saboda ka inda zuwa kai ka bada kuɗi ka saya kuma giya ce haramun kai yasa irin waɗannan motocin hadari ne amfani da su mutakar zuwa a sayi giyar in kai zaka har hada abin da zaka zuba mata hada amma ka je ka bada kuɗi ga waɗanda suke sana'ar giya ka saya su ci riba da kai goma su karo wata to wannan ka aikata haramu saboda ka duk abin da Allah ya haramta shi yana haramta sayar da shi
to sai Usman Yunus dan goro yake cewa malam ya halatta a ce da kafiri God bless you
in ba mutuwa yayi ba kai da shi kace God bless you Allah ya maka albarka addu'a kake yi masa Allah ya masa albarka in Allah ya masa albarka ya musulunta ai kaga ba albarka da ta kai musulunci haka dan ka ce Allah ya masa albarka barkar ubangiji subhanahu wataala ga kafiri shine ya sa shi a hanyar musulmi kamar ka masa addu'a ne Allah ya nuna masa musulunci ya bi musulunci ya zama mai albarka saboda haka dan kai masa wannan addu'a ba laifi amma in ya mutu mai Allah subhanahu wataala blessing to kaga wannan bai halatta ba ya riga ya mutu bisa kafircin sa to wannan ba maganar ai masa addu'a da abin amma a nan duniya ka ce Allah ya masa albarka babu komai ka roka masa wato ya samu rahamar ubangiji ta musulunci ni'imar ubangiji ta musulunci kuma ya zama mai albarka a rayuwarsa
to sai Abdullahi Haruna dan Kano yake cewa malam shi ya halatta a yi wa masu wasan karta sallama
wanda duk yake cikin ma'asiya yake cikin saban Allah ba a masa sallama a cikin wannan yanayi
to sai alo ba lalle shi kuma yake cewa menene ingancin hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yana tausayawa matashin da ya mutu bai yi aure ba kuma menene ma'anar hadisin
wannan ba hadisi bane ba hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bane cewa idan matashi ya mutu bai aure ba ana tausayin sa ba hadisi bane
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa mala a taimaka min da tafsirin wannan aya ta suratul zukhr wasal man arsalna min qablika min ar-rusul
aj'alna min dunir rahmani alihatan yu'badun a wannan aya ubangiji subhanahu wataala yana nuna wato cewa bautar sa shi kadai da gujewa bautar gunki gumaka da wani ba Allah ba wannan shine abin da yake shahararre shine abin da yake sananne a gurin annabawan da suka wuce don haka in kana shakka je ka tambaya ta hanyar karanta littafan su ta hanyar karanta abin da suka zo da shi ta hanyar jin labarukan su wato wasal anan ba ubarni yake ka je kai tambayar ba Allah yana so ya nuna maka shuhurar abin cewa abu ne shahararre kamar yadda Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam in kunta fi shakkin mimma nazzalna alayka fas'al alladhina yaqra'una alkitaba min qablik Allah ya ce Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin surat Yunus in kana shakkar abin da muka saukar maka je ka tambayi waɗanda suka gabace ka ka tambayi waɗanda suke karanta littafi gabaninka Annabi baya shakka Annabi baya shakkar abin da aka saukar masa wahayi ne daga Allah kuma gaskiya ne Annabi baya wannan shakkar kuma dan a nuna cewa wannan abun wani abu ne wanda duk annabawa suka yi ittifaki akan sa su yanzu waɗannan da Allah subhanahu wataala yake cewa aje a tambaye su yi tambaya ga waɗanda aka aiko gabanin sa shin akwai wanda ake da ya zama raddi da akan abin da suke cewa inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala atharihim muqtadun mun samu iyayenmu suna bin abin nan na bautar wani ba Allah ba suna so su ce annabawa ma da suka wuce Annabi Ibrahim da ƴaƴansa duk abin da suka bauta wa kenan ba Allah ba ce wani abin ƙarya kuke kuje ku tambaya kuje akwai wani wanzo da ya zo ba da tauhidi ba shine abin da ayat take nufi tana so ta nuna shuhura ta kasancewar bautar Allah da kadaita Allah shine abin da annaba duka suka zo da shi babu labarin da zai zo maka da cewa wani annabi ya zo da bautar wani ba Allah ba
to sai injiniya Nasir Isa shi kuma yake cewa menene bambancin shahadar musulmin da ya rasu ranar juma'a amma sai wa shi gari aka binne shi da kuma wanda ya rasu ranar juma'a aka binne shi a ranar
ko ba shahada ba a ce wanda ya rasu ranar juma'a ya shahada ba haka hadisin ya ce ba hadisin yana magana ne akan cewa za a tsare shi daga tambayar kabari ko azabar kabari cewa man mata yawmal juma'a aw laylatal juma'a uqiya min azabil qabr yana min azabil qabr hadisin hadisin Abu Huraira da cikin Musnad Imam Ahmad, maganar da Annabi ya cewa wanda ya mutu ranar Juma'a ko daren Juma'a, wato Alhamis da dare, to za a tsare shi daga azabar kabari, fitnatul qabr, afwan, daga fitnar kabari. Fitnar kabari shine tambayar kabari da azabar kabari din gaba daya. To wannan shine abin da aka faɗa, amma ba maganar shahada ba. To maganar an binne shi a ranar, ba a binne shi a ranar ba, wannan ko wani abu ne daban. Mutuwar aka yi magana, man mata saboda inda ya mutu a daren Juma'a ranar Alhamis da daddare, ko ya mutu a yinin Juma'a, to daga hudu alfijir har zuwa faduwar rana shine yinin, a daidai wannan tsakankanin ya mutu, to ya shiga karkashin wannan falala ta cewa za a tsare shi daga fitinar kabari. Ba maganar yaushe aka binne shi ake ba, yaushe ya mutu shi ake.
Ta sai mai tambaya na gaba shi kuma yake cewa assalamu alaikum mallam, tambaya ta ita ce idan ladan yana kiran sallah ana fadin abin da yake fada, to mallam yayin da yake fadar za a fada ko kuma sai bayan ya kammala sannan za a fada daga mubarak alayhi tudun wadar dan kade?
Yadda hadisin yace cewa idza qala al muazzin Allahu akbar faqulu Allahu akbar Allahu, shi kaga sai ya fada sai ka fada, wato ka rika bin sa kamar kana daukan karatu, kamar da ka san kana daukan karatu sai malamin ya fada sannan ka fada ba tare da shi kuke fada ba, haka shi ba mai kiran sallah in ya fada sai ka fada.
To sai Naziru Muhammad Gogori yake cewa malam mutum ne mahaifinsa ya rasu, amma kafin rasuwarsa ya fidda zakka ta wannan shekarar, to malam wata shekarar ta zagayo amma ba a raba gado ba, shin za a fidda wannan zakkar a cikin wannan dukiyar ko kuwa sai an raba gado?
Duk kudin suna nan a haɗe, ba a raba su ba har lokacin shekara ta zagayo akan su, za a fitar musu da zakka ne so daga ba sai su raba, shi yasa ba a san jinkirin rabawa. Indai har suna haɗe ba su tashi rabawa ba sai da suka ga zakka ta hau kansa, sannan suka yi kokarin su raba don su hada zakkar, ce to ai an ka cancana ba shi kenan kai naka ya kai zakka ai ba bai kai ba, kuma yanzu ya zama nawa, tunda har yana haɗe kuma ya shekara a haɗe lokacin zakka ta yi sai sun fitar masa da zakka.
To sai wannan yake cewa mutum ne yake azumin Litinin da Alhamis kuma yana yin azumin tsakiyar wata, a cikin waɗannan ranakun sai rana ɗaya ta faɗo a cikin tsakiyar watan, shin zai iya ƙudurta niyya biyu?
Akwai fatan ya samu duka ladan waɗannan abin, zai samu ladan ayyamul bid, zai kuma samu ladan azumin Litinin ɗin ko kuma Alhamis ɗin da ya saba yi, saboda haka duka in yayi niyyar ladan zai tabbata gare shi insha Allah.
To sai Umar tambari shi ka shi kuma yake cewa mallan ƙarin bayani yake so dangane da fallalar kwanciya da alwala da kuma yawaita yin sallar dare.
Kwanciya da alwala, mutum wanda zai kwanta da alwala zai samu wata tagomashi na addu'ar da mala'ika zai yi masa. Annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin Abdullahi dan Umar da Ibn Hibban ya fitar da shi a cikin sahihin sa, Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce man bata tahiran bata fi shi'arihi malakun kullama istayqadha ko idza istayqadha qala al malak allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu qad bata tahiran. Idan ɗayan ku ya kwanta da tsarki, a ce dahara da nufin alwala, kwanta da daharasa, to ba ta fi shi'arihi, shi'ar shi ne taguwar cikinsa, to cikin cikinsa mala'ika zai zama tare da shi, mala'ika shi ma zai kwana tare da shi, duk sanda ya farka mala'ikan zai rika cewa Allah ka gafarta wa bawanka wane domin ya kwanta da tsarki. Saboda kaga ashe akwai ma'iya ta mala'ika tare da addu'a tashi ta nema maka gafara yayin da zaka kwanta da alwala lokacin da ka zo kwanciya.
To sai batun sallar dare?
Sallar dare qiyamul layli ibada ce wacce take bambanta tsakanin munafiki da wanda ba munafiki, wanda yake mai qiyamul layli ba zai zama munafiki ba, saboda wani abu ne da ake yin shi cikin dare daga kai sai Allah, babu maganar a ganka a yabe ka, kai daga kai sai ubangijinka. Cikin la yaqumul layli munafiq, mai qiyamul layli alama ce ta cewa ba munafiki bane. Allah subhanahu wataala yayi maganar masu qiyamul layli ce ta shajafa junubuhum anil madaji yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaan bima kanu ya'malun. Allah yake cewa ta shajafa junubuhum anil madaji, suna nesa jikkunansu, suna nesa da gurin kwanciyar su, yad'una rabbahum khawfan wa tama'an, suna bautawa ubangijinsu cikin dare, sun kaurace wa gurin kwanciyar su, suna bautar Allah khawfan wa tama'an, tare da tsoro, tare da kwadai suna tsoron Allah da azabarsa suna ko fadayin rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun suna kuma ciyar da abin da muka azabta su Allah ya ce fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun babu wata rai da za ta san irin abin da aka boye musu aka tanadan musu aka aje musu aka boye musu na farin ciki sakamakon abin da suke aikatawa shi kaga wannan ayar ba karamin wato falala take nunawa ga abin nan ga na kiyamul layli ba sanan kiyamul layli na taimakawa wajen wato daukan nauye-nauyenka na rayuwa wato idan kana da humum da kake dauka kai shugaba ne na al'umma akwai nauyin al'umma akan ka ko wani bangare na al'umma shugaba ne na wata ma'aikata ko wata ministry ko wata makaranta ko wani abu ko a'a akwai humum na al'amuranka da suka shafe ka kai karan kanka ko kai malami ne mai kira zuwa ga Allah kana tsoron ka nuna wa mutane abinda suke wato kana tsoron ka nuna musu gaskiya dan su bi ko to yin kiyamul layli zai taimaka maka wajen khaffafa maka wannan a'aba nauye-nauyenka shi yasa a karan farko da Allah subhanahu wataala ya bawa Annabi sallallahu alaihi wasallam alqur'ani ya saukar masa da alqur'ani yace ya fito ya wa'azi ya ayyuhal muzammil qum qumil layla illa qalila yana ta yadda shi ya tashi ya wa'azi sai yace qumil layla illa qalila to ka tashi kai kiyamul layli ka tashi kai kiyamul layli yace inna sanulqi alayka qawlan saqila inna nashi'atal layli hiya aqwamu ashad hiya aqwamu wa ashad wata'an wa aqwamu qila da aka ce za a bashi da magana mai nauyi shine alqur'ani sai aka ce to tashin dare da zai yi ashaddu wat'an tana mafi tsananin wato tsayuwa ce sannan wa aqwa muqila ita ce mafi wato miƙewa ga magana wato abinda zai yi a kiyamul layli ɗinnan shine zai zama ya taimaka masa wajen sauke wannan nauyin da ubangiji subhanahu wataala ya masa kadan mutumin da zai tashi kiyamul layli to zai taimaka wajen sauke nauyinsa da yake da shi a cikin abin da sa sannan wanda zai tashi kiyamul layli ko raka'a ɗaya biyu ce zai yi to ba za a rubuta shi daga cikin gafalallu ba Allah subhanahu wataala ce wa kun rabbaka fi nafsika tadarruan wa khifatan wa duna al-jahri min al-qawli bil ghudu wal asali wa la takun min al-ghafilin to wanda ya tashi Annabi sallallahu alaihi wasallam ce wanda ya salla raka'a biyu da daddare lam yuktab min al-ghafilin ba za a rubuta shi cikin gafalallu ba wanda gafalar da ita muka yi magana ita ce babbar cuta ce ta kama zuciyar dan adam to ba karamar cuta ce ta kama shi ba to kiyamul layli tana hanawa Allah subhanahu wataala ya jarbe ka da wannan cutar saboda falalar kiyamul layli tana da yawa
to sai mai tambaya na gaba shi kuma yace yana son bayani akan yawmul gadir wato ranar 18 ga watan zulhijja
to wannan magana ce mai yawa abin da taba yin darasi akan ta darasi ɗaya ne ko biyu yana da saura kai ne ba ya ji magana ce takaitacciya da za a yi ta cikin fatawa ba
to sai shi kuma Yakubu baban Ummi dan Bazau yake cewa yana yau malam fata alkari shi malam tazara tsakanin liman da mamu kamar taku nawa ya kamata a ce an samu yayin da ake yin sallah
shari'a bata ce bata tsayyada wani abu na taku ba amma dai a zamana yana kusan da za a ce kusace ba za a ce an yi nisa ba al'ada duk masallacin da ka kula za ga sahun farko a ina yake kusan kowa ya san wannan amma ba a kaddara shi da taku ba ta yadda za a ce in an zo za a yi sahun farko a kirga taku kaza ita ce shari'a ta ce takun ya zama haka a zama da dai ba tazara ce da yawa ba ta yadda in zai yi wani abu ya samu liman zai fita wani nan da nan zai wuce gaba a abin nan wannan shi ne abin da ake bukata
to sai Zahabi Adam shi kuma ga menene matsayin fadin amin a addu'ar wuturi da ake a bayan liman
sunna ce ya zo cikin hadisi cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam yana yi sabbi suka ce amin saboda kan an daga hannu an ce amin ba sabawa amin sunna ne
sakon Hajjia Fatiya kan sai take cewa ya ingancin hadisin da ke cewa ka ji tsoron sharrin wanda ka taimakawa
wannan ba hadisi bane ittaqi sharra man ahsanta ilayhi ka ji tsoron sharrin wanda ka kyautata masa wannan ba hadisi bane kuma dole ma ko ba hadisi ne dole a kayyade shi wato sharrin wanda ka kyautatawa amma mugu ba mutumin kirki ba إذا أنت أحسنت، إذا أنت أكرمت الكريم ملكته، أنت أحسنت أكرمت أكرمت اللئيم تمردا. إن كايوا بتمن كريكي كرمتي تسيك ملكيش تسي زمناك بزي من تابا. إن دي متمن كريكي دي كي ما سوها إذا زي من تابا. أما إن متمن بنزاني تو تمردا ودن زي قال صاحبه سجيجي دكي شو أولين شككي جي dan kana jin ya isa ko wani abu ba za ka abin nan ba shi yasa zaka ga a cikin maganganun magabata sun yi irin wannan magangano cewa in kai ihsani in ka kyautatawa mutumin kirki to zaka ga yayi maka kirki in ka kyauta mutumin banza zai maka aikin banza sayyidina ali radiyallahu ta'ala anhu shine aka ruwaito yana cewa ka guji ihzar min al-karimi ahantahu ومن اللئيم أكرمته ومن الأحمق رحمته ومن الأحمق رحمته كصورتي كشجاعي واتو هيا تنك كتتينك دعابا ومتم كرمتي لذاك ولاك أنتشي واتو كرشان الأمر مزيك هو كبوجي متم ديك نبنزا كشي ذاك كرماشي تو نما ذاك سامو مطلع هو مطلع ذات فعلوا لك كرشي ko mutumin da yake ahmak wawa ne kai kuma ka nuna masa abin nan to shi ma daga ƙarshe zai ga maka wauta to ire-iren wannan maganganu akwai su na gabata amma babu magana cewa mutumin karimi mutumin kirki dan ka masa kirki kuma zai zo ya maka bita da kulli wannan ba mutumin kirki ba sai dai mutumin banza
to sai tambayar Habib Umar Kofar Weka yake cewa mala akwai bambanci tsakanin Annabi Ilyas da kuma Aliyasa ko duk ɗaya ne
a'a ya duk ɗaya Al-Qur'ani ya faɗe su ya rarrabe su a guri guda ma cikin suratul an'am Allah ya faɗi annaba 18 cikin cewa Zakariya wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullu min as-salihin wa Isma'ila wa Yasa'a wa Yunus wa Luta wa kullun faddalna 'ala al-'alami asa cikin jeri guda an faɗi Ilyas aka faɗi Aliyasa Ilyas shine a gaba shi ya riga cikin annaban banu Isra'il ne aiko shi tun gabanin Annabi Isa alayhi salam wancan ana cewa an aiko shi tun gabanin Annabi Isa da wajen shekara 918 shi wannan Ilyas Aliyasa shi kuma shine kamar khalifansa wanda ya mai gurbin sa da annabci bayan an ce shi wata iska ce ta dauke shi aka neme shi aka rasa shi Ilyas to wanda ya mai gurbin sa Allah ya bashi annabci ya ci gaba da ilmantar da al'umma shine Aliyasa.
To sai sakon Hassan yake cewa shin za a iya yin amfani wato azumin kafara a rarrabe ko sai an jeranta?
Azumin kafara idan an ce azumin kafara to yake shaharai ne mutatabi'ai ne ba a rarraba shi sai an jeranta shi sai dai idan akwai wani uzuri na rashin lafiya misali ko mace ce take yin azumin kafara kuma al'ada ta zo kaga dole ba za ta yi azumi da al'ada ba ko ranakun sallah ranar sallah ta gitta an haramta yin azumi a ranar sallah kaga ba za a yi ba kaman ba waɗannan ba to dole ne a ci gaba da jera su ɗaya na bin ɗaya.
To sakon Aisha Abba ya kansa kuma yake cewa hadisi ya nuna cewa duk wanda ya je wajen boka Allah ba zai karɓi sallarsa ta kwana 40 ba. An kuma bai yi ba yana da laifi?
Yana da laifi mana sallar ai wajabcinta yana nan a kansa yana nan wajibi ne sai ya yi sallah amma ubar da za a yi masa shine zai yi sallar kuma za a ba shi wajen lada ko ɗaya ba idan muka fahimci girman sha'anin sallah da girman ladar da mutum yake kwasa a cikin kowace sallah da zai yi da baka san iya adadinta ba a ce kwana 40 salloli 5-5 da za ka riƙa yi aini ka kaf an soke maka ladansu gaba ɗaya na tsawon kwana 40 biyar sau 40 to asarar da kai ba kaɗan ba ce to mutum mai imani in ya hararo girman asarar da zai yi to zai haƙura ba zai sake komawa zuwa ga wannan ba ko in ya ji yana yin ƙulin zai in ya ji wannan gargaɗi zai yi ba maganar sallar kuma tana nan a kansa in bai yi ba to yana cikin kuma wanda suka bar sallah yana cikin tarikul salati tarikul salati kuma wani bala'i ne shi kuma sabo to kaga ga wancan tsohon laifi da ake cajin sa da shi kuma zai fada cikin wani sabon laifi kaga wannan hadarin nashi ya kara yawa.
To sai ne ke cewa shin akwai zakka akan masu sana'ar kyankyasar kwai?
kasa kwai idan kudin da suka tayar suka tara suka yanke sa kwai suna tara kudin akawar har ya kai nisabin zakka kuma ya shekara a hannunsu za su fitar masa da zakka amma ba wai kwan ba
to ita kuma Hawwa Diaz take cewa tana son karin bayani akan kwantaccen ciki
a da can an yi ta maganar kwantaccen ciki wasu malamai sun yi maganar kwantaccen ciki duba da wasu wanda aka gani ake zaton cewa da ciki a tare da ita kuma aka ga bata haihu ba ta dade sana daga baya kuma ta haihu sai a ce to da cikin kwantawa yayi ce wani ya shekara 2 wani a ce shekara 3 ce Muhammad ibn Ajlan ya shekara 3 a cikin babarsa da sauransu da Imam Malik yana nuna shi cewa ya shekara a wancan lokacin ba a awon ciki ba a aunawa a ga da ciki ko ba ciki da tafiya ta yi tafiya ilimin likitanci ya ci gaba sosai aka samo da na'urori da ake auna abinda yake ciki akwai ciki ko ba ciki sai aka gano cewa wannan magana duk ba haka take ba malaman farko can na baya-baya akwai wanda daman can musu yadda ba irin Ibn Hazm shi daman can bai yadda cewa ciki yana wuce lokacin da Allah subhanahu wata'ala ya tsara masa wata tara cikin ciki ba ya ce wannan maganar kwantattun ciki duk wahami ne kawai a wancan lokacin mace za ta ji cikin ta kabe-kabe kuma al'ada ta tsaya ta daina zuwa cikin ta yana dan kumbura shi ke nasa ce kwantacce ne ta zauna da wannan larurar har lokacin da kuma cikin gasken zai shiga kuma ta haife shi a cikin watanni tara da ake haihuwar yaro sai ce wancan cikin ne sai yanzu ta haife shi to wannan wahami ne shi a yi wannan bayani ce wahami ne ƙarshe kuma abinda likitanci ya tabbatar kenan cewa ba wani ciki da yake kwantawa cikin ne kuma da gaske kwanciyarsa gashi nan da ne an samar da shi a mahaifa amma kuma ya ki fitowa har shekara ɗaya shekara biyu shekara uku likitanci ya kore wannan saboda yanzu ana da dacen da ake ba da hanyar gano wannan wasu sun yi faɗa hakan bisa ta wani abu da suka gani ba bisa nassi ba ba nassin da ya nuna haka saboda haka wannan ba gaskiya bane
to sai sakon wanda yake cewa ya halatta a sa wa yaro suna sahabi daga ɗalibinka daga siyasa
eh me zai hana sahabinka za masa sahabi mai ba wani abu suna ne ba komai da ba kana nufin sahabin annabi
to sai Muhammad Bukhari malami shi kuma yake cewa assalamu alaikum wa rahmatullah malami ina tambaya ne game da cewa shin Ibn Taymiyyah yana da ra'ayin cewa wutar jahannama za ta kare gaba daya an ce ya faɗi hakan a littafinsa mai suna Ar-Raddu 'ala man qala bi fana'il jannati wan nar shi ne ke son ƙarin bayani game da wannan
batu to ban sani ba ko ya ji sosai in ka ce Ar-Raddu 'ala man qala bi fana'il jannati wan nar raddi yake kuma a ce ya faɗi Ibn Taymiyyah ko Ibn Qayyim ba su ce wuta da aljanna za su ƙare duka ba abinda suka yi magana wutar ita ma wutar muminai wutar da za a sa mumini wutar da za a sa kafirai daban ta muminai daban kafiri da wama yake a wuta Allah ya ce halidina fiha wannan wahum bi kharij minan nar kaga ba yayi wani kuma yazo malami ya ce ai wutar za ta kare ya ce ba za su fita ba kaga suna nan har abada muminai hadisi sun tabbata cewa za a fitar da mumini wanda yake da misqala habbatin dharratin min iman a zuciyarsa za a fitar da shi to aka fitar da su gaba daya to wannan wutar ita ce suka yi magana cewa shikenan ita ta gama aikin ta amma ba wai wuta in general ba aljanna kuma wannan dama ai ba wani ma mumini da ya taba cewa ba wani malami da aka taba samun ya ce aljanna za ta kare aljanna kuma ta kare ina sakamakon da yake magana na har abada ai babu shi dama maganar wuta ce wutar inda suka yi magana wutar da za a sa mumini ko muminai wannan wuta ce wacce tun da ba ta dindindin bace za a cire muminai don ka cire muminai shikenan waɗanda wannan wutar kafirai kuma suna nan cikin ta yadda Allah ya ce ma hum bi kharijin minha kullama najjal juluduhum baddalnahum juludan ghayra hali yadhuqul azab saboda ka su kullun cikin azaba suke musu fatun su idan suka narke sai Allah ya sake musu wasu fatun su ci gaba da dandanar azaba Allah ka kiyaye mu
amin to sai kafilin muktar shi kuma yake cewa malam mutum ne yake shigewa gaba domin limanci musamman idan liman baya nan to sai dai kuma galibin mamu sun gamsu cewa baya furta karatu daidai to malam wai me ya kamata su yi
to su da suke shi zai su ne mamun ai kaga su ya kamata su yi magana a samu wanda yake ya iya karatu ya yi musu limanci bai kamata idan har abin da yake furtawa din ba wai lahan bane jali lahan ne wanda yake watakila irin baya iya fitar da wasu huruf irin ainun baya fitar da shi ai aina mata fadar hamza wani abu dai wanda yake ba mai tsanani ba so nan za iya tagadi in ba a samu wani ba in an samu wani shine aula in ba a samu wani ba za iya tagadi a kawar da kai amma in lahan yake jali wajen an'amta alaihi misali ce an'amtu alaihi kaga akwai matsala ya canza ma'ana kwata kwata to wannan ba zai yiwu a bar shi ci gaba da limanci ba kuma dole dai akwai kowane masallaci dai akwai wanda suke tsaye kan masallacin suke kula da sha'anin gudanar da shi to sai a yi magana da su su kuma su ya kamata su ga me ya kamata su dauka
tana da mana nan za mu ja nan za mu shirin a wannan rana da haka kuma za ku yi aiko da naku sakonnin tambayoyin ta hanyoyin da aka saba dai na lambar waya 0800 555 413 da kuma 0700 460 0415 555 sai kuma 0700 778 4242 haka zalika za ku yi kuma da sakonnin tambayoyin tukan adireshin mu na email a fatoyinrahma@yahoo.com da kuma shafin mu na fatoyin rahma dake dandalin sada zumunta na Facebook to amma din shi malamin namu a Dr. Sheikh Muhammad Sani Umari Jalimu babban malami a tsangayar nazarin shari'a da addinin musulunci ta jami'ar Bayero da kenan Kano wanda yake samun dama domin amsa waɗannan tambayoyi naku sai waɗanda suka wato tallafa wajen kammaluwar wannan shiri shirin Idris Ngogo Anas Idris Hassan da na kasance tare da ku nake cewa assalamu alaikum
wa law anna katabna alayhim an qutulu أنفسكم أو اخرجوا من دياركم ما فعلوه إلا قليل منهم ولو أنهم فعلوا ما يوعظون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما ولهديناهم صراطا مستقيما